Assalamu alaikum mabuta sauraron radio al'umma barkanku da yau barkanku da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shiri na ilimi da fahimta shine tafarkin rayuwa
ko jagora
shine jagoran rayuwa wanda yake zo muku dukkan nin tsawon kwana 30 insha Allah a daidai wannan lokaci na radio al'umma akarmakallahu bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To bayan yabo da godiya da jinjina da muka gabatar ga Allah madaukakin sarki akramakallahu mai sauraro dama kai tsaye abinda zai zo cikin kai shi abinda ya gabata jiya shine tafsirul qur'ani bil qur'an ko in ce cekar jiya da jiya
na'am
yadda ake fassara qur'ani da al qur'ani karan kanshi
na'am
kai tsaye wani zai ce to shi kuma hadisi yana kawo dauri yana da wani abun azo a gani da yake yi cikin
tafsiri
kenan wannan shi ya kamata yau kaje da kamata mu tattauna akan ta insha Allah wannan awa ta
farko to Allah ya mana jagoranci
amin amin amma kafin haka malam sai ayi muna shunhuda kan abin da ya shafi ta'arifi na ita sunna da kuma sauran su wajen malam mai
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
to na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to idan muka duba kalma ta wato tafsirin alqur'ani da sunna kinan tafsirul qur'ani bis sunna to na farko mi ake nufi da sunna lughatan wa istilahan ko ba haka ba kalma ta sunna a cikin yaren larabci mi take nufi an gane ko tun daga nan za a dauka tushe a tushe to ya kalma ta sunna ta samo asali ne daga sanna ya sunnu sunnan wa sannan in an ce sanna asluhu sanana sai an kai idghamin nun fi nun yasunnu asluhu yasnunu yaf'ulu kinan an gane ko sai an kace sannan kinan sananan da sunnan sunanan duka ana fadi an gane ko to kalma ta as-sunna a larabci suna cewa sanna ya sunnantar da abu in an kace sannal amra ya sunnantar da al'amari
na'am
sannan kuma kinan wani lokaci mahadalahu wani lokaci kuma suna cewa sannal amra awdahu ya bayyana abu an gane ko sannan wani lokaci suna cewa sannal asnana ya shiryar da hakura ya gince su kinan tahayya alil amri ya shirya ma al'amari sannan kuma suna cewa sannas sikina ya wasa yuka ko ya dada yuka sannan wani lokaci suna cewa sannas sinana an gane ko kenan rakkaba wato sannan rumha rakkaba fil wato ar-rumhi as-sinan ya sanya mamashi tsini dan tsinin da ake sa masa tunda akwai dogon doguwar sanda inna sanda ne sannan a rakkaba mishi a hauda mishi wannan tsinin nashi ina fata an fahimce ni sannan wani lokaci suna cewa sannahu ya cije shi ai addahu da ainun kenan wani lokaci kuma cewa suna cewa sannahu su larabawa ya soka mishi mashi kenan ya soke shi ina fata an fahimce ni kenan waɗannan duka kalimomi ne wanda ma'anar kalma ta sanna take dauka kan mutun ya sa tsammanin tana daukar wato ma'ana guda ina fatan an fahimce ni domin irin waɗannan mabahisul lughawiyya suna taimaka ma dalibi ya san asalin kalma lokacin da zai bayani akan ta to wannan a tasriful af'al kenan kamar mun shiga cikin ilimin sarfu na muka bayyana wasu ma'anoni da kalmar wato take wato dauka amma idan muka je a cikin larabci as-sunna wato ita ce at-tariqa hanya sunna ita ce at-tariqa hanya wadda muke gani wadda ake gani sanna at-tariqa ko kuma tariqa hanya wadda ba a gani ya zaman to an yi koyi da ita idan muka duba labid dai daga cikin shu'ara yake cewa min ma'sharin sannat lahum aba'uhum wa li kulli qaumin sunnatun wa imamuha su suna daga cikin mutane ma'ashar kenan sannat lahum aba'uhum iyayensu suka sunnanta musu wannan hanya ta su ta jahiliya ko ba haka ba wali kulli qaumin ko wace al'umma ko wace jama'a ko mutane suna da sunnatun hanya kenan al'adar da suka al'adanta daga magabatan su wa imamuha kuma suna da shugaba
haka
sannan kuma idan muka diba akwai wani sha'id da suke ce ma Khalid bin Zuhair kamar da aka yi riwaya suke cewa fala tajza'an min siratin anta sirtaha fa awwal radin siratun man yasiruha an yi riwaya biyu fala tajza'an min sunnatin anta sirtaha to min siratin daga hanya wadda ake bi shi yasa ake kira sirata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarihin sa kenan ko kuma min sunnatin daga hanya anta sirtaha wadda kai kabbita fa awwalu radin sunnatin ko fa awwalu radin siratin in mun ce siratin babu abinda ake istishhadi amma in mun ce sunnatin kenan akwai mutsi istishhad kenan fa awwalu radin sunnatin man yasiruha wanda ke yarda da wata sunna wato shine wanda ya kamata bai dace a ce kai ka shirya abu ba kuma ka ce baka yarda da shi ba
na'am
ina fata an fahimce ni to wannan kenan a lugha tana nufin at-tariqa amma an kace as-sunnah aka kawo alif wal lam asalin shi yana nufin kowace hanya amma nan an yi alif wal lam sai ya zama to sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi wato shine ake cewa alaman bil ghalaba ibn malik a cikin alfiya yace wa qad yasiru alaman bil ghalaba kal fadl wal harith wan nu'man wato kalma tana iya dauka tana iya tashi daga ma'anarta wanda ta yi fadi sai ta koma wani abu ake nufi kal fadl kaga suna na kalma ta al fadl yana nufin fifiko kul innal fadla biyadillahi yutihi man yasha amma sai a sanya mu wani mutum suna fadl wan nu'man da kuma nu'man kaga nu'man daga ni'ima ne amma kuma lokaci ana nufin wani mutum kaga sai zamanto alam ne na wannan nashi kaga kaman madina in an ce madina ana nufin dukkan gari amma an ce al madina to ana nufin gari na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ya koma alaman bil ghalaba to wannan kenan a cikin tsarin yaren larabci amma idan muka zo sunna zamu iya karkasa ta a cikin ta'rifi na istilahi wato ta'rifi guda hudu na farko sunna a wajen malaman hadisi na biyu sunna a wajen malaman usulul fiqh na uku sunna a wajen malaman fiqhu na hudu kuma sunna a wajen malaman tafsiri kina sai mu samu ta'rifi guda nawa ta'rifi guda hudu sunna a wajen malaman hadisi sun kace kullu ma udifa ko uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wato aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyya qabla al-bi'thati aw ba'da al-bi'tha abinda ake nufi da sunna wajen malaman hadisi ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abinda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya inganta domin suna fassara shi ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abinda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan ne wadanda ba su yarda da hadisi ba sai su ce to wai an ce an jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayi an jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ya inganta ko bai inganta ba to in ya inganta shi ake kira sunna in bai inganta ba kuma ba sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka abinda aka ruwaito in ya inganta sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in bai inganta ba kenan ba sunna sa bace sai suka ce min qaulin na daga qaul in an ce al qaulu shine wato magana au fi'lin ko kuma aiki au taqririn ko ko abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatas ina fata an fince ni yaji ana yi bai hana ba domin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba zai tabbatar da mutane akan kuskure ba domin an turo shi don ya gyara kurakuran mutane au sifatin khalqiyya an gane ko wata sifa ta halitta shi yasa imamu tirmidhi ash-shama'ilul muhammadiyya sifofin manzo sallallahu alaihi wa sallam au khuluqiyya ko ta tabi'a wato khalqiyya wadda ta shafi halittar sa domin dan adam bai da zabi ga halittar sa ba kai ka zabi Allah yi ka dogo ga jere fari baki ko abin da ya kama da haka ba amma za a karance su saboda sanin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam au khuluqiyya ko ta tabi'a wata tabi'a tashi shi yasa can cikin shama'il muhammadiyya akwai dabi'o'in sa kuma akwai sifofin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla al-bi'sa kafin a turo shi domin kafin a turo shi baya yin banna shi yasa kafin ma a turo shi sunan sa al-amin a makka an gane ko aw ba'da al-bi'sa ko ku bayan an turo shi amma idan muka zo wajen malaman usulul fiqh sai sun kace as-sunna wato ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ma uthira an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn abinda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga magana ko kuma aiki ko tabbatarwa saboda su malaman usulul fiqi suna kallon shari'a ne ba sa kallon sifar halittar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su suna bayani ne akan abin da ya shafi shari'a abin da yake da alaka da shari'a magana fada tabbatarwa ko kuma aiki ina fata an fahimci ni idan muka zo wajen malaman fiqh su ko suka ce as-sunna wato diddul fardi abinda ba wajibi ba shi yasa zaka ji an ce babu sunanin salati babi mai bayani kan sunnonin sallah abinda ba wajibi bane idan muka zo wajen malaman tafsiri kuma su in sun ce sunna wato suna kallon ta ne akan siyaki da ta zo a cikin wata aya idan an ce sunna ta Allah domin akwai sunna ta Allah wani bai san ma akwai sunna ta Allah ba balle sunna ta annabi sai Allah ya ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu sunna ce ta Allah ga waɗanda suka gabata an gane ko shine cewa duk waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan mutane Allah ya da halakar da su babu al'ummar da ta ƙaryata ayoyin Allah kuma Allah ya taimake ta kuma ya bata abin da take so a duniya ko kuma Allah ya zuba mata ido ta ci gaba da yin abin da take yi sannan kuma a lahira ba za ta ci nasara ba kinan babu wata al'umma da za ta saba ma wannan sunna sai ya zamanto sunnar abin da ake nufi da ita shine abin da Allah ya sunnanta duniya ta tafi akan shi misali dan adam Allah ya sunnanta sai ya ji yunwa ba wanda ya ce ba zai ji yunwa ba kuma sai ka ci abinci in baka ci abinci ba za ka mutu wannan sunna ce ta Allah haka ya aza duniya da sauran sunnoni na duniya wadanda Allah subhanahu wataala ya azata kinan sai zamanto akwai sunna ta Allah a cikin ilimin tafsiri akwai sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen malaman hadisi da malaman usulul fiqh da su ne mai kuma wato tare da malaman fiqihu sannan kuma akwai wajen malaman fiqihu abinda suke nufi to kaga wannan zai taimaka muna wajen bambantawa in an ce sunna mai ake nufi ko a larabci ko a wajen malaman hadisi ko a wajen malaman usulul fiqh ko a wajen malaman fiqihu ko kuma a wajen malaman tafsiri wallahi ta'ala a'lam
to yayi akarwakan Allah ya shagora akarwakan Allah abinda muke so mu tattauna gare shi bayan wannan shuhuda shine nau'uka na tafsiri da sunna
to na farko nau'i na sunna ya kamata mu bada misali akan su tunda duk mun faɗe su sunna misali wato wadda take ta faɗa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi ta idan muka duba akwai hadisi na Malik ibn al-Huwairis an gane ko wanda yana cikin sahihul Bukhari an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗansu mutasa sun zo wajensa suka danyi kwanaki sai ga alamun suna da buƙatar komawa zuwa koko yayi zaton suna da buƙatar su koma zuwa ga iyalinsu to sai ce ku koma zuwa ga iyalinku amma idan kuka koma fa'allimuhum ku sanar da su kiran ku sanar da su al'amura na addini wa murruhum ku umurce su ina fata an fahimci ni kenan ya umurce su su umurta wanda mas'ala ce ta usulul fiqh shin amrul amir yadkhulu fihi al'amir aw la yadkhulu fihi shin wanda aka umurta shin yana shiga cikin umurni ko kuma shine akai ma umurni ko ko baya shiga ciki zance mafi inganci za a kalli siyaki tunda nan ya umurce su su wajibi ne yadda ya umurce su su yi sallah kuma su umurce iyalinsu kenan an umurce su na an umurce iyalinsu kenan in iyalinsu sun balaga to sun shiga cikin umurni idan kuma ba su balaga ba to manyan waɗanda aka umurta su ne sun ka shiga cikin umurni kamar yadda ya ce muru abna'akum bis salati li 70 wato hadisi na Abu Dawuda an gane ko ku umurci ƴaƴanku su yi sallah tun suna da shekara 7 to kaga wannan umurni ne ga su iyayen amma su ƴaƴan bai shafe su ba sai sun yi mi sai sun balaga amma lokacin da annabi Musa ce da mutanensa inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umurtaku ku yanki saniya kaga annabi Musa ba zai shiga ciki ba don saboda minan saboda suna an ka umurta da su aikata su yaki ya fitar da annabi Musa ina fata an fahimce ni to kaga wannan shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ina fata an fahimce ni to wannan umurni ne kaga magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa sallu kama ra'aytumuni usalli to kaga wannan sunna ce qauliyya idan muka koma kuma tana zaman tuwa fi'iliya in sun ga yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah sai zaman to kenan fi'iliya kuma ta shigo anan amma idan muka zo hadisi na Jabir bin Abdullah wanda yana cikin wato sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko yake cewa wato sami'tu hina qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-makkah makkata tafa bil bait sab'an naji lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo makka yayi tawafi na wato ka'aba tawafi al-qudum sab'an guda bakwai to kaga nan ya fassara hadisin wato ayat da tazo a cikin wato suratul abin nan suratul hajji thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq kagani waliyatawafu su yi tawafi to kagani sai ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakwai a aikace kinan wannan ya nuna ya fassara wannan aya da wannan hadisi sai abin da ya shafi taqrir tabbatarwa wato idan muka duba har yanzu akwai hadisi na Jabir ibn Abdullah yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim yake cewa kunna na'zil في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل منكسن شيء زمن من زا الله صلى الله عليه وسلم منا ينزل أزل شيء لوكة إنه متوكي ساد سادوا دم ترسا كوكمي كي سادوا دا بيورسا لوكة إنه زي زبد دمني سيبتد دشي أوجي باعتكم واتو الأورة تبكي نونش أكيد أزل وكنا نعزل في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا mun kasance muna yin azalo zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana yana raye kenan kuma wannan labarin ya zo masa kenan kaga kafin a ce sunna ce takririya sai an tabbatar da manzo ya san da wannan labari kuma bai hana ba kenan ya nuna cewa wannan ya tabbatar da shi to wannan misali ne muka bayar ga kowace sunna qauliyya da fi'liyya da takririya wallahu ta'ala a'lam
sai kuma anwa'u tafsir bis sunna
anwa'u tafsir bis sunna yana da mas'aloli daban-daban ma'ana yana da fuskoki daban-daban amma zamu iya dauka wadansu daga cikin su saboda irin hali na lokaci ba ko ne lokaci bane dama take samuwa gare mu na farko muna iya dauka cewa taqyidul mutlaq aya ta zo ta bar abu sake amma hadisi sai yazo ya nuna muna ga iya yadda za a yi yanzu misali idan muka dauki hadisi na Jabir wanda muka kawo wanda a cikin sahih muslim wanda yake cewa sami'tu hina qadima annabiyyu sallallahu alaihi wasallam makkata tawafa bil bait sab'an Allah ya ce wal yatawafu bil bait al atiq su yi tawafi to daya za a yi biyu za a yi uku za a yi hudu za a yi biyar za a yi shida za a yi bakwai za a yi dari za a yi dubu za a yi miliyar za a yi biliyan za a yi kaga ko sai ka gaji kaga duka bai fada ba
haka
amma da ce wal yatawafu bil bait al atiq sai ya nuna cewa tsafa sab'an yayi bakwai kinan wanka kaga yayi taqyidin ida fata an fimce ni wannan aya yana guda bakwai ake yi sai dai in kai yi bakwai in kana son ka kara yin wani na sunna daga baya sai ka dawo kai wasu bakwai amma dai ba a wuce bakwai saboda kana jin karhi ko ka dan ka sha kwaya ko kuma dan qur'ani yun sai hije shi kuma sai shi ke waya ba musan ko nawa zai yi ba wanda dai ran shi ya bashi zai yi ya kauce mufassarar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am to kaga wannan ɗaya ne daga cikin tafsirin da wato sunna take yi ma alqur'ani mai girma na'am
sai kuma
eh na'am
muna cikin alwa'ut tafsir
to na'am na gaba kenan
sai kuma alwa'ut tafsir bis sunna
na'am
at tafsir al qawli wanda wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara aya kai tsaye
na'am kamar ya fassara aya
aya kai tsaye ta zo manzo Allah ya fassara
eh sallallahu alaihi wasallam eh to ba wai sai kai tsaye ba idan yayi bayanin mi aya take nufi to magana ta kare kenan yanzu misali idan muka zo at tafsir al qawli manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fadi a cikin wannan hadisi da Malik ibn al-Huwairis Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah ku tsaida sallah ku bada zakka to kaga ya za in sallah ba a sani ba wa atuz zakata ku bada zakka ba a fada ba amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke gani ina yin sallah kinan wannan sai zaman to fassara ce ta yadda ake tsaida sallah misali kinan da kuma kamar aikin haji an ce ai aikin haji ku yace khudhu anni manasikakum ku rike ayyukan haji daga gare ni kaga wannan ya fassara yadda za a yi aikin haji ina fata ana fahimta ta to kaga wannan shine tafsiri na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil qawli in kuma an kalli yadda ya aikata kuma sai zaman to bil fi'l na'am
irin aya ta manzo Allah ya ta alqur'ani wanda Allah yake cewa wa idulhum mastata'tum min quwwati
na'am
yake cewa ala innal quwwata ar-ramy
na'am to wannan kuma ya zaman to tafsirin alqur'ani ne bil bayan hadisi ne na Uqba bin Amir ina fata an fahimce ni wato at-tafsir bima yandariju tahta al-ma'na da ayata cewa a'iddu lahum ku yi musu tattali mastata'tum min quwwa duk abin da kun ka samu na karfi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wannan hadisi na Uqba bin Amir ya zo cikin sahih muslim ya zo cikin sauran littattafai yake cewa ala innal quwwa ar-ramyu a wasu rayuwoyi ba a sa'il ala ba kenan ku saurara ala innal quwwata abinda ake kira quwwa karfi ar-ramyu shine jifa to wasu malamai sun fassara na ar-ramyu sai suka ce kibau kibiya ina fata an fahimci ne sai malamai suka ce a nan ya fassara sashen karfi ne domin an yi yaki zamanin sa da takobi an yi yaki zamanin sa da mashi an yi yaki da majaujawa ko da sauran abubuwa din na kayan yaki to kaga wannan yake nuna cewa ba ita kadai yake nufi ba amma yana nuna cewa daga cikin abin da ke nuna karfi ko daga cikin abin da kalima ta karfi take dauka shine arramyu wato shine jifa kenan sai zaman to a'a ba a ce ba dole sai kibiya ko mashi ko bindiga a'a arramyu bal ma wadansu malamai sun nuna cewa shida daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace arramyu jifa domin idan muka duba yanzu yaki ya fita daga kibiya babu kibiya ba ta da karfi mi adda karfi bindiga mi adda karfi igwa mi adda karfi makamin nukiliya wanda ake halbawa to yanzu sai ka iske kasar da take da makamin nukiliya a duniya ta yi karfi ko da ko kausan nan ana dauka ta wata babban kasa ba to kaga wannan yake nuna mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan alquwwan nan ta kasu gida biyu akwai alquwwal hissiya akwai alquwwal ma'nawiyya in muka ce alquwwa alhissiya karfi wanda bai shafi makami ba amma ya shafi mu al'ummar musulmi misali idan muna son mu ci nasara sai mun nisanci abin da yake haramun shi yasa malamai suke cewa ana cikin bayanin yakin Uhud sai an kace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa ko mudha'afa kakku ci riba to me ya alaka kuma cin riba da kuma ayoyin yaki kaga wani sai ce babu munasaba
babu munasaba haka
sai malamai suka ce a'a akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cikin sahih muslim domin ya nuna cewa thumma zakara ar-rajula an gane ko yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rab wa mat'amuhu haram ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi labarin wani mutum yutilu safara yana tsawaita balaguro alhaliko duk wanda abba balaguro ko ba mai tsawo ba ana karba mishi addu'a ash'atha akhbara ash'atha gashin kan shi ya tashi tsaye akhbara kuma yayi kura alamun talauci sai yawa a hargitse kenan kuma sai ana nuna cewa kamar talaka ne tunda talaka suna ganin kamar su ne ba sa cin haram alhaliko ba haka nan bane ina fata an fahimce ni talaka yana iya cin haram mai hali na iya cin haram talaka yana iya samun halat mai kudi na iya samun halat kaga ni ko sai ce ya muddu yadaihi ila sama yana daga hannayen shi zuwa ga sama daga hannu yana daga cikin abin da ke sa a karbi addu'an mutum amma inda mushkilar take wa mat'amuhu haramun abincinsa haram ne wa malbasuhu haram abin shan sa wato mashrabuhu haram abin shan sa haram wa malbasuhu haram suturar sa haram wa ghudhiya fil haram ko wa ghudhiya bil haram an ciyar da shi da haram
ba guzuri ne
to nan ko an ce guzuri kenan ciyarwa ina fata an fahimci ni an gane ko bai ce wa zaduhu ba ghudhiya an ciyar da shi
wannan yake wannan sai ya samu yace guziya guzuri
yalla tana a'a an ciyar da shi dai domin al-ghidha ne da wato daga abinci wannan da malamai suka ce ya kamata mutum da uwa da uba su neman ma ƴaƴan su halat wajen ciyar da su ina fata an fahimci ni kada ai tunanin a samu gidan mai hali mace ta aure mai hali ko kokan mutum ya tunanin ya aure mace mai hali a'a ai kokari a nemo mu ƴaƴa halat domin tunayewa wannan haramun ta musu tasiri ba za su samun karba addu'a ba amma sai ce fa anna yustajabu li zalik ya za a karba ma wannan to kiran kaga wannan yana nuna cewa akwai abubuwan da ko ka roki Allah suka hana a karba shi yasa sai Allah ya ce ka a ci riba domin riba haramun ce tana daga cikin abin da ke sa in an je yaki ba za a yi ba za a samu cin nasara ba kina a samu karfin imani a samu karfin takawa a samu karfin cin halat a samu karfi shi yasa in aka daga hannu aka roki Allah sai Allah ya taimake mu amma idan ya zamanto dumu-dumu da haram za mu yi mu aikata irin yadda kafirai suke aikatawa kuma mu ce Allah ya taimake mu kaga wannan abin zai yi wahala
akaramaka Allah manzo Allah ya fassara duka alqur'ani
akwai sabani sakankanin malamai cewa shin ya fassara duka ko ko bai fassara duka ba wadansu malamai sun ce dukkan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su tunda ko da ya zamanto ya fassara da magana ko ya zamanto ya fassara da mi
da
aiki ko ya zamanto ya fassara da irin ya ga yadda suka fassara ko ko ya ga yadda suka aikata ya bar su
ya bada kaidoji na fassara
yawa ko ya kaidi bada kaidoji na fassara kenan ya fassara wadansu kuma suka ce a'a ya fassara musu sashi bai fassara musu sashi ba amma abin da kamata mu dauka shine cewa ko ta wani hali ko a aikace ko a magana ko kaidoji ya fassara alqur'ani gabaɗayan sa don Allah ya turo shi ne don ya fassara alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabka maka da alqur'ani don ka bayyana abin da aka mutane wato saukar ma mutane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddimatut tafsir yake cewa bayyana alqur'ani yana da alaka da lafuzzan qur'ani ya karanta musu an gane ko sannan kuma ya fassara musu abinda ake nufi da wannan lafuzza ma'anonin su kenan kenan sai zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara musu alqur'ani gabaɗin sa wallahu
wanda suka ce manzo Allah bai fassara me dalilin
su eh su abinda suke gani saboda ba a samu kowace aya an samu riwaya ingantatta ba zuwa gare ta shine abinda suke yi
kuma an samu sabani cikin tafsiri
yawa kuma an samu sabani cikin tafsiri kenan ko in akwai nassi wanda yake ingantacce ba za a samu sabani ba na'am
na'am aka rabu gallahi idan muka doki hukunci hukunci da alqur'ani yazo da su
wanda
hadisi suka hadisi ya fassara
na'am
ina nihin ana samun wani albu alqur'ani yazo da shi hadisi yazo da shi babu wani sabani
eh malamai sun ce kamar inda ake fassara alqur'ani kala biyu ne fassara ko hadisi yazo aya ta zo ta bayanin wani abu sai kuma hadisi yazo ya ƙara akkada shi shi ake kira ta'kid wannan babu matsala tunda alqur'ani yazo da shi hadisi yazo da shi kenan nan babu wani sabani ina fata an fahimci ni kamar yadda aya ta sabka wato abinda a cikin suratul baqara wato wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr ina fata an fahimci ni kaga wannan da hadisi yazo cikin sahih al-bukhari ya nuna cewa wani sahabi yazo ya rike abin nan zare guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innaka la'aridul qafa kana da bayan kai mai fadi domin tana ya aza wannan zaren guda biyu sai fassara mishi abinda ake nuhi min alfajr na alfijri kaga wannan alqur'ani yazo da shi kuma hadisi yazo da shi
min alfajr na'am
min alfajr to sai abu na biyu shine wato abinda ake kira takhsis ina fata an fahimci ni
eh
an ce takhsis shine aya za ta zo da abu ya ga me kowa da kowa am amma sai hadisi yazo ya ce a ga sashen abinda ake nufi malamai suna bada misalai da dama akan wannan amma bari mu bada abinda zai iya zuwa a yanzu na farko yusikumullahu fi auladikum Allah yayi muku wasici game da ƴaƴanku lizzakari mislu hadhil unthayain namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso daya to kaga wannan auladikum ƴaƴanku an kace duk ƴaƴa sun shiga amma sai hadisi zo cikin sahihul bukhari la yirithul muslimu alkafir wala alkafirul muslim muslimi bai gadon kafiri kafiri bai gadon muslimi to kaga wannan yayi takhsisin wannan aya da cewa ba duka ake nufi ba ina fata an fahimci ni an gane ko misali kuma hadisi na Abdullah ibn Mas'ud yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim lokacin da aya ta sabka allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm wadanda suka yi imani kuma busu hada imanin su da zalunci ba to wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin annakira ce fi siyaqin nafi ta nuna kowane irin zalunci ake nufi domin su suna jin larabcin da salika su suna gane kowane irin zalunci ake nufi ba sai sun yi aiki da kaida ba daga baya ne aka cira to kaidodin to kaga ku an samu matsala sai sai sahabbai suka ce ayyuna lam yuzlim nafsa wane ne bai zalunci kansa ba cikin mu tunda babu yadda za a samu dan adam wanda bai yin sabo
akwai waya
bai ma yiwa annabawa ne ake cewa ba sa yin sabo shi ma zance mafi inganci sai garo a kananan zunubai ne ake nufin wato suna aikata amma banda manya duk da yake an ce ba sa yin kuskure ko guda amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa wato kananan zunubai ake nufi kadiba cikin ash-shafa na Imam al-Qadi Iyad ya kawo abubuwan da ake nuna kamar annabawa sun aikata kaba'ira amma ba su aikata su ba bayani ne mai tsawo babu lokacin da zamu kawo shi amma dai mun bada mun yi ihala inda ya kamata a same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna musu a'a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi da wato zalunci shine wato shirka don ya ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma kenan nan abinda ake nufi da shi shine zalunci kenan sai an kai takhsisin ba kowane zalunci ake nufi ba zalunci yake wanda yake yana da alaka da shirka ina fata an fahimci ni to kaga idan muka ajiye wannan kuma sai mu gano wani lokaci aya tana iya zakuwa khassa ta faɗi wani abu keɓance amma sai hadisi yazo ya haɗe shi gaba daya
haka
ina fata an fahimci shine ake kira ta'mimul khas aya ta zo a cikin suratu wato al-baqara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku yin qisasi game da al'amarin kisa kina kaga wannan aya da ta nuna ana yin qisasi a cikin mi
kisa
a cikin kisa sai hadisi yazo an gane ko cikin sahihul bukhari na Anas bin Malik yake cewa yana da wata amma wato yan mahaifi ko kaunar mahaifi ita ce amma wato kasarat saniyata jariyatin ta kare wato hakura irin wadanga na gaba wato ta kare hakura dai daga cikin hakura na gaba ko hakura na gaba na wata jariya wata baiwa to sai wadannan yan uwanta ina fata an fimce ni wato fa talabu ilaiha al'afu suka nemi wannan jariya ta yafi sai ta kiya fa abau sai suka kiya kinan da ita da mutanen ta ake nufi domin ba a ce fa abat ba an gane ko fa aradul arsha sai suka bijiro musu da cewa to za a ba su diyya al'arsh da alhamza sai an yi hattara al'arshi in an ce al'arshi yana nufin al'arshi na Allah da an ce wasai akursiyuhu samawati abin nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim duk inda zuwa azim yake zuwa malaman tafsiri suka ce da harda alqurani karim arsh al-karim gudani a cikin alqur'ani saura do azim ne a cikin suratul mu'minun yake wato karim domin yace wato wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda wato afa hasibtum anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala allah al-malik al-haq la ilaha illa hu rabbul arsh al-karim to shi kadai ne guda karim sauran duk kuma azim ne to kaga nan ya nuna al-arshi na Allah ake nufi wani lokaci kuma yana nufin al-arshi gadon sarauta mai girma ko fadar sarauta wani lokaci yana daukar gado na sarauta mai girma kamar yadda anka ce Balqis wato inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim kaga tana da al'arshi wanda yake wato mai girma idan aka ce tana da al'arshi mai girma idan aka ce tana da al'arshi mai girma kidan kaga ya nuna cewa al'arshin da take da shi al'arshi ne wanda yake mai girma ina fata an fahimce ni to kaga wannan bayani ne da malamai suka yi akan wannan qadiya ta cewa al'arsh amma an ka ce al'arsh da alhamza ina fata an fahimce ni da alhamza sai ya zamanto abinda ake nufi da shi shine diyya sai tan sun ka kiyafa abau sai suka zo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam busu yarda da yafiwa ba busu yarda da yan uwanta ba busu yarda da mi ba
da diyya
da diyya to tunda ba su yarda da waɗannan gaba ɗaya ba sai suka zo suka ce sai an yi kisasi to shi Anas wato bin Nadr sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam atuksiru thaniyatu rubayya yanzu zaka kariya haƙoran rubayya la wallazi ba'athaka bil haqq a ba za a yi ba na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya an gane ko la tuksar thaniyatuha ba za a kariya haƙoranta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kitabullahi alqisas abinda littafin Allah yake shine za a yi kisasi kidan kaga magana ta riga ta kare ina fata an fahimce ni to kaga idan muka dubi wannan ya nuna cewa za a yi mi za a yi kisasi to wannan kuma ba suka ne ga sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba cewa bai yarda ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mai cewa kisasi za a yi ya dauke kafa faradiya alqaum sai mutanen waccan suka yarda ita baiwar fa afau sai suka yafi kidan kaga wannan ba shine ke nuna cewa sahabbai sun kafirce ko sun bijiro ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu a shi ya so a dan samu wata mafita ne kuma ba a same ta ba kuma yayi hakuri amma daga baya ƴan uwanta suka yafi to dan kaga da yace alqisas za a yi kisasi sai malamai suka yi istinbatin mas'ala cewa an yi ta'mimul khas domin ita aya ta ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla a cikin kisa amma wannan hadisi sai rubuta cewa ba cikin kisa ba duk da rauni akai domin bata ce fil jarha ba a cikin al'amarin rauni kaga ta zama to tayi takhsisin sa sai zama to ana yin kisasi wato kuma malamai suka ce da an ka ce kutiba alaikum al qisasu fil qasla fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha wa da 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 mace da mace bawa da ba da abin nan mace da mace wato wal unsa bil unsa ko al hurr bil hurr wal abd bil abd bawa da bawa wal unsa bil unsa ya da ya wannan ba shike nuna cewa ba idan namiji ya kashe mace ba za a yi kisasi ba sannan an yi sabani kan bawa in da ya kashe shi malamai da dama sun tafi cewa bawa bai zaman tuwa ɗaya da ɗa dan an kalli kasancewar shi dukiya wadansu kuma sun ce a za a kashe shi saboda mi saboda shi ma dan adam ne sannan kuma in musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba saboda ba za a kashe musulmi dan ya kashe kafiri idan daula ta musulmi tana da karfi domin ba dai suke ba duk da yake su malaman hanafiya dukkan su sun tafi akan wannan mas'ala din
haka ne kullayin dan qur'ani ne ce ai Allah ya ce waljuru haqisas cikin ba'ida
na'am kamar mi
waljuru haqisas
shi wannan ana magana ne akan ahlul kitabi abin da yazo cikin at-taura وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ان ba mu labarin ne abinda akai cikin at-taura to ba tabbas bane hukunci ne akan mu
inda Allah ya likulli jalla minkum
shir'atan wa minhaja wannan hadisin sai zai tabbatar mu da cewa abin a cikin shari'ar mu ya tabbata ban sani ba ko mun fahimci mas'ala din wallahu ta'ala a'lam
a to zai ga raka Allah zai dan qur'ani ne in ya kai waljuruha qisas sai ya kawo hujjar wanga
to ai shi mun ce mishi cikin at-taura ne akai hukuncin yana nan. An gane ko? Ba kuma duk hukuncin da a cikin At-Taura ba. Ko cikin Injila yake cikin Al-Qur'ani. Dan wata shari'a tana shafe wata kuma da nassi da Al-Qur'ani. Annabi Isa ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min At-Taurati, ina gaskantar da abin da ke tare da ni At-Taura, wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, kuma dan in halatta muku sashen abin da anka haramta muku cikin At-Taura. Kenan kaga bamu da tabbacin wannan hukunci shin an shafe shi ko ba a shafe shi ba, sai da wannan hadisi zai tabbatar da shi.
Sannan kuma da wannan aya ne malume suke cewa ashe nasakh ba cikin al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai take ba.
Na'am, shine yana nuna cewa kenan wata shari'a tana shafe wata. Wallahu ta'ala
a'lam. Wa akramaka Allah, mun yi bayani kan abin da ya shafi takhsisul Qur'an, wata sunna ta zo ta yi
takhsisi ko kuma ta yi ta'mimi.
Zo ta yi ta'mimi na al-Qur'ani, sai kuma nasakh.
Nasakh shine wato shafe hukunci. Malamai suna bada misalin wannan shi kuma a karkashin aya wadda ta zo ta wasiyya. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين. أن وجب تامك وصية. أن قال يقول من كلمة كتب ترى في وجب تاوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي أن وجب تامك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا كنتم كي إيماني أن وجب تامك انقصاصي أتكن الأمر انكسى. تكاغون إن نقول تيوا واتو واجبي. كنا أن وجب تامون يوم وصية للوالدين قئي أيوة والأقربين المكوسنتا. To kaga kuma sai hadisi yazo na Amr bin Kharija, an gane ko wadansu kuma suka ce sunan sa Kharija bin Amr, an gane ko, amma zance mafi inganci Amr bin Kharija. Malaman hadisi sun kawo abin da nashi cikin kutubur rijal, sun ce an yi sabani shin Amr bin Kharija ko Kharija bin Amr, amma zance mafi inganci Amr bin Kharija ake kiran sa. Hadisin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwaris, Allah ya ba dukkan mai gado gadon sa wato abin nan fala wasiyata liwaris, shi mai gado wato ba za a yi masa wasiyya ba. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce idan muka duba wato Imam Abu Dawuda ya fitar da shi a cikin Sunan, da kuma Imam An-Nasa'i, da kuma wato Imam At-Tirmidhi, an gane ko, da Imam Ibn Majah. To kenan yanzu idan muka duba sai mu ga wannan hadisi ya ce ba a wasiyya ga waris. To menene alakar da aya? Wasu na cewa takhsisi ne yayi, amma sai mu ce a'a, zance mafi inganci shafe hukuncin ta ne, domin an yi aiki da wannan aya kafin wannan hadisi ya zo. Kenan idan aka yi aiki da nassi kafin a zo a shafe shi, to shafewa ne. Amma in ba a yi aiki da shi ba kai tsaye aka zo da abu, sai a ce takhsisin sa ne aka yi. Ina fata an fahimci ne. Kenan kaga wannan ɗaya ne daga cikin nau'uka na bayani wanda wato hadisi aya take zuwa ta yi ma hadisi. Wallahu ta'ala wato a'lam. Tayi nasu ta shafe hukuncin sa, hadisi yazo ya shafe wato wani nau'i na hukunci na aya. Wallahu a'lam.
Malam, wannan abin yana yiwa?
Eh, yana yiwa, gashi ya abku. Ai abkuwa alwuqu'u, idan abu ya abku ya dullu alal jawaz, yana cewa abu ya halatta.
Haka.
Eh, inda bai abkuna ba.
To wanda suke cewa bai halatta ba a ce hadisi ya shafe Qur'ani.
Eh, abin da yasa ba su yarda da hadisin ba, su yarda da an ka turo ba, amma su sun yarda da malaman su. Shine matsala din, kiran kaman malaman su sun fi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanin Al-Qur'ani.
Na'am, akara wakallahu, sai kuma idahul Qur'an bisunna.
Na'am, idahul Qur'an bisunna, kinan bayanul Qur'an bisunna. To wannan abubuwa da dama, duk abin da manzo zai faɗa ko ya aikata ko ya bari ana yi, ai bayanin Al-Qur'ani ne da sunna. An gane ko? Yanzu misali idan muka zo muka dibi wato kamar kissa ta Annabi Musa da ta zo a cikin suratul abinnan suratul Kahfi, hadisi na Ubay bin Ka'ab wanda yana cikin Sahihul Bukhari, yake cewa Allah ya ce Annabi Musa zai je neman ilimi. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdi huquba. Musa ya ce ma yaron sa, la abrahu, bazan gushe ba kuma zan tsaya ba hatta abluga majma' al-bahrain, har sai na kai mahadar teku guda biyu. To kaga wannan kawai an ce Musa ya fada. Me yasa Musa ya fada? Menene dalili? Wane ne fatahu? Duka Qur'ani bai zo da wannan ba. Amma cikin wannan hadisi na Sahihul Bukhari na Ubay bin Ka'ab, sai aka ce wato qama Musa, wato qama Musa khatiban fil anbiya, ko qama khatiban wato fi bani Isra'il. Musa ya tsayu a cikin bani Isra'ila yana khutba. Fa su'ila an a'lamin nasi, sai aka tambaye shi wane ne yafi kowa sani daga cikin mutane. Fa qala ana, sai Annabi Musa ya ce ni. Fa atabahu Allahu ala zalik, sai Allah ya zarge shi akan wannan. An gari ko, idh lam yarudda al-amra ila Allah, bai mai da al'amari ba, yace Allahu a'lam. Fa auha Allahu ilayhi, sai Allah ya ma Annabi Musa wahayi cewa inna li abdan, an gane ko, ina da wani bawa, bi majma'il bahraini, ma hadar teku guda biyu, huwa a'lamu minka, yafi ka sani. To anan sai mun fahimci cewa Annabi Musa ba a ce mai man a'lamu an kai shuru ba, wane ne yafi sani, don inda an ce wane ne yafi sani, Annabi Musa ya san cewa Allah shine yafi kowa sani. Sai an kace man a'lamu nas ko ayyun nasi a'lam, wane ne cikin mutane yafi sani? Shi yasa Annabi Musa ya danganta zuwa gare shi, don kakkai zargin Annabi Musa,
inda shi bai sa akwai wani annabi wanda ake ba wa
madalla. Kuma Annabi Musa ya magana da Allah babu shamaki. Ina fata an fahimce ni. Allah ya mai magana da Annabi Musa mu ce kai tsaye. Ina fata an fahimce ni. Babu abin nan bai aiko mala'iki ba, shine mutumin ba mu shamaki, don ya ce wa makana da rajulun abin nan an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin, kawai ne faɗo mu da wannan ce mu da ai an ce to kuma illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Almuhimmu dai Annabi Musa an tambaye shi daga cikin mutane, to sannan kuma ya dace in ma ya ce abin shine tunda cikin mutane ne ba a zargin shi kwarai, amma an fi son ko ka san abu ka ce mi ka ce Allahu a'lam. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi wannan ba a cikin suratul kahfi qarara, Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu. Kaga bayan Allah ya bada labari kuma yace kace Allah shine mafi sani, yana daga cikin adab na malamai in suka yi bayanin mas'ala su ce wallahu a'lamu, Allah shine mafi sani. Ina fata an fahimce ni. Bal ma wadansu malamai ba su ce wallahu a'lamu, sai ce wal ilmu indallahi ta'ala, ilimi yana wajen Allah, domin bu san cewa abin da suka faɗa daidai ne ko ba daidai ne, balle su ce Allah ya fi su sani, tunda Allah shi ya kewaye sani da mas'ala, kai dan wani juz'i na ka sani. Min al-ilmi illa qalila. Ina fata an fahimce ni. Ko kuma suna cewa wal ilmu indallahi ta'ala, saboda bacci dan adam in yayi bacci to ina ilimin nashi, ba a san inda yake ba. Ina fata an fahimce ni. To kaga amma yanzu da yawa daga cikin dalibai ba su da irin wannan ladabi, sai su ce abinda suka faɗi kawai haka nan ne, babu wani abu wanda ba shi ba, yanke kaza 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 kaza. Sha'ir yace qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u, kace ma mutumin da yake ikrarin ilimi yake ganin shi wata tsiya ne, kace mai ya san wani abu wasu abubuwa bai san su ba. Shi yasa da kaga mutun na ganin shi ya kai kololo ilimi ba sai ya ta dauka ilimi ba, an gane ko koko duffata wanda ya basu wa babu wanda sai ya ta'aliki ko ta kai sun gora ta kuri to alamu jahilci ya zo masa kenan, ko yana ganin kowa bai isa ba, shi kadai ne ya isa. Ina fata an fahimci ce ga yana nuna malam wane yayi kuskure, malam wane yayi kuskure, dan kama a gane cewa shi yafi wadannan malaman sani ko gane inda fatawa take. Alhari idan aka zo aka bincike sai a gane ma karshen ta shine akan fata bai sani ba, ko kuma wanda yana ganin ya ji larabci, larabcin shi ya ishe shi, alhali bai san mustalahatul ilmiya ba, kaga hanya ce ta jahilci. Allah dai ya muna tsari. To kaga wannan aya ta zo da bayanin ga dalilin da yasa sai Musa ya fita tare da yaron sa Yusha bin Nun, ta kawo tafsili na yadda aka yi tafiyar wanda alqur'ani bai zo da shi ba. Ina fata an fahimci ni kenan. Kaga wannan sunna ta yi bayanin waɗansu ababe waɗanda alqur'ani bai zo da su ba, wallahu ta'ala a'lam.
Agar baka lazu irin barawo idan yayi sata a yanke mai hannu bakin nan irin abin nan,
taqyidul mutlaq ne, domin cewa ta yi wasariqu wasariqatu, da barawo da barauniya, an gane ko, faqta'u aydihuma, ko yanke hannayensu. To yance hannu ai tun daga farcen ka har zuwa wato ka hada ai duk hannu ne, to sai suna ta zo ce za a yanke na dama dabor, shine za a fara yankewa, bata ce na hagu ba. Kaga ti ita ta yi taqyidin na dama ake nufi, domin ba a ce faqta'u yadal yumna ba, ko a yadal yumna. Sannan kuma wace irin sata? Sata shi sunna za ta zo ta nuna maka cewa ga ma ko da an yi satar shin menene in ya kai za a yanke hannu. Sannan kuma abin nan shin cilasar da shi akai ko ba cilasar da shi akai ba? Shin akwai shubha ko babu shubha? Mutum ya baka ajiyar miliyan biyu, ya zo ya sace miliyan biyu, shin za a yanke ko ba za a yanke ba? Koko ya baka ajiyar miliyan biyu, ka ce ba za ka bashi ba, sai ya je ya sata, kaga akwai shubha? Ko ɗaya ya saci kuɗin baban shi, kaga nan akwai shubha?
Ko kuma mutum ya aje inda ba a ajiyewa?
Yawwa, ko ya aje inda ba a ajiyewa? Kaga duka waɗanda shuruɗa ne waɗanda makiyan addini da waɗanda busan addini ba sa kawo su. Ina fata an fahimci. Kuma wa zai yi yankan? Gwamnati ce za ta yanka, ba wani na zai ikirarin jihadi ba kawai shi da kanshi.
Wato dai sunna ita ta kayyade
duk abubuwan da ya kamata. To amma kaga mutane ba su aiki da waɗannan abubuwan lil'asafi shadid. Kadiba cikin risala ta majistar ta dan Muhammad al-Amin al-Shanqiti, Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shanqiti, ilaj al-Qur'an al-Karim lil-jarima. Ya kawo duka irin waɗannan sace-sace, zina da sharuɗan su da hadisai da komi yadda mutum zai fahimta al'amari. To kuma ilaj yadda Qur'ani ya waraka, wadda Qur'ani yake kawo ta maganin cututtukan al'umma, sata cuta ce cikin al'umma, zina cuta ce cikin al'umma, da abin da ya kama da haka. To kuma faqta'u aydihuma, ko yanke zuwa ga kuɗi tafin hannu, kaga nan sunna ce ta yi taqyidin sa, kinan sai mu sace cikin babu taqyid. Ina fata an fahimce. Wallahu ta'ala a'lam.
To anwa'ul hadith mutallaqa fi tafsir.
To hadisi wajen tafsiri yana iya zakuwa kauli, kina magana ce sallu kama ra'aytumuni usalli hadisi na Malik bin al-Huwairith sannan yana iya zutuwa a aikace kamar yadda hadisi da Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafa sab'an ya kewaya ko kuma a'a da Allah subhanahu wa ta'ala yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku don jin tsoron talauci
na'am
to shin yin azalu kashe ƴaƴa ne tunda kokin haihuwarsu ne kaga wani da yasa shi ciki a'a sai zaman to a aikace an yi azalu bai hada ba kidan bai shiga daga cikin
a haka ne cikin wannan
wala taqtulu auladakum dan wani zaka ji ace to ai rashin aihuwa ƴaƴa ai qatluna kamar da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa alwa'dul khafi da aka tambaye shi akan azlu alwa'dul khafi menene kamar wato turbi da dane da ran shi amma alkhafi wanda a boye ba to yana nufin irin yadda mutumin da ya haifi ƴa bai je turbi ta haka shi alazlu yake ba a'a yana nufin wata hanya ce ta daban don an yi azlu a zamanin sa bai hana ba da ya zaman to laifin sa irin na kisa ne ai da kaga da ya bayyana wannan dan kaka zo ka buga hadisan da ayoyin ka ce to hadisan sun tashi aiki tunda wanga hadisi ya ce shi azlu alwa'dul khafi turbu da yaro ne da ransa amma na wanda a boye to shi kun ga yace hadisi na sahihul bukhari da muslim kunna na'zil fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana bai hana mu ba kidan ya nuna maka cewa ba irin yadda mutum in ya dauki dan sa ya je ya kashe shi ba haka nan da yake nufi kaga sai ku fassara ayat da hadisin da wancan kuma hadisin
yawa agar maka lashi muna iya ya zama to wata kalma ce zamu fassara da hadisi
eh kwarai kwarai ku da yazo wato abin nan misali wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to ai kaga ai fassara ne da an kai khayt al-abyad min al-khayt al-aswad an fassara mi ake nufi da shi kina an fassara sunna da al-qur'ani ina fata an fahimci ni kuma yana da yawa zaka iske wata kalma wanda ba a fahimce ta ba za a tambaye manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya fassara wallahi ta'ala a'lam
na'am akramaka Allah sai kuma abin da shi khasa'isut tafsir an-nabawi
to kafin mu shiga khasa'is na التفسير النبوي منا بقاتر مغاني تشيوا وني حديثي زي زو يفسر وتا كلمه كو وتا ايه قرارا kai tsaye ga abin da ake nufi da ita at-tasrihu kinan shine malaman rizauri suke cewa kururuta suwa domin an ce sarraha ya bayyana abu amma sai su ce kururuta suwa kamar yanzu da yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga kai tsaye ya fassara mi ake nufi
kai tsaye ne
yawa ya sarraha bihi sannan kuma wani lokaci zai iya zaman tuwa tafsirin da yazo a cikin hadisi ma'ana
na'am
akwai ma'anar ayar amma ba fassara bace kai tsaye
ta aya
kai tsaye yanzu misali idan muka duba misali guda zamu bayar akwai hadisi wanda yake na Suhaib bin Sinan ar-Rumi duk da yake ana ce masa Rumi ba dan kasancewa sa barumi ba dan mahaifiyarsa tana barumiya ba koko baban sa yana barumi ina fata an fahimce ni wato rumiyan ne ana danganta shi nash'atan domin dan adam ana iya danganta shi zuwa ga abubuwa daban-daban wani lokaci ana danganta shi maulidan inda aka haife shi ko kuma kabilar da ta haife shi wani lokaci nash'atan inda ya tashi wani lokaci kuma ana danganta shi intima'an inda yake son a danganta shi sai ya danganta zuwa ga mutane ana iya haihu mutum Africa ya je America ya dauki jinsiya abinda ake cewa nationality kaga sai a danganta shi zuwa ga America a matsayin yanzu ya karbi jinsiya ta kasar America amma kuma maulidin sai a danganta shi da Africa nasaban kuma ana danganta shi da babbakun mutane idan babbakun mutane suka haife shi ko a danganta shi zuwa ga Laraba tunda akwai Laraba Africa irin Algeria irin Libya irin Tunis misali ko Misra ina fata an fahimce ni to malamai suke cewa abin nan malaman ilmin rijal suka ce an kira shi Rumi ba dan saboda rumawa suka haife shi ba amma ya tashi a cikin su cewa akwai wani yaro wanda ana tura shi wajen yaje yayi karatu idan aka je wajen yayi karatu sai shi labe wajen daga cikin mutanen da suka gabace mu sai je wajen malami ko wani mai yankewa zuwa ga ibada ar-rahib sai je ya dauki karatu to yaron nan sai ya sami matsala domin ana tura shi je koyi sihiri sai in yaje wajen mai koya masa sihiri sai ya jinkiri idan yaje wajen kuma baban shi sai a gane yayi jinkiri to sai rasa yadda zai yi sai shi malamin ya bashi dubara ƙarya wadda za ta amfane shi don ya tsira da imanin shi idan ka je wajen babanka yace me yasa kai latti kace mai koya maka sihiri ya rike ka idan ka je wajen mai sihiri kace babanka ya rike ka
dole
kaga ya koya mishi dubara yaro dai ana har aka gane dai akwai wani abu aka kamo shi aka zo da shi wajen sarki sarkin garin yace wai shi ubangiji shi shine Allah sarki ce karar ubangiji wanda ba ni ba yace awu Allah ne akai bincike aka gane yaro wannan ba tunaninsa bane aka je aka kamo yaron da aka je aka kamo yaron aka ce za a ya bayyana aka gano wanda ya karantar da shi wannan aka zo da shi sarkin malamin aka ce ya yarda da cewa sarki Allah ne yace a shi Allah ubangiji ubansu shine Allah to sarkin sai ya nuna ma yaron ya bashi tsoro aka kamo shi wannan malamin shi fa wada al minshar fi mifraq ra'sihi sai aka ada zartu akan tsakiyar kansa shine minshar an gane ko da aka bashi fashaqahu hatta waka a shiqahu yar sa zartu yassa aka kama yanka shi sai da shiqahu sassan shi guda biyu suka rabu kaga yaro zai ji tsoro sai ce mutu yaro to kai bazan kashe ka ba tunda ka ki yarda amma zan yi maka kisa irin wanda yake and direct ka san akwai direct abin da kake cewa direct kuma akwai indirect wanda ba direct ba to shikenan sai ya ce ma shi sarkin mutanen sa su je da yaron izhabu bihi ku tafi da shi ila jabali kaza wa kaza zuwa ga dutsi na kaza da kaza sai ku suntumo shi yaro da aka hawo dutsi sai ya roki Allah ya ce Allahumma kfini sharrahum bima shi'ta Allah ka tsiratar da ni da sharrar su ga abin da kaga dama dutsi ya girgiza waɗannan kattasun ka zubike an gane ko kattan kaddara
na'am
yaro ya dawo sai sarki ya ganshi ila waɗancan yace Allah ya isa min gare su sai ya sa waɗansu kuma jama'a suka kama shi yace to fadhhabu bihi ku tafi da shi fahmiluhu fi qurqurin ko dauke shi a cikin qurqur to ka kalma ta qurqur ghariba ce shi yasa sai ka san gharibul hadith gariba cikin littafin da amma fi girma an nihaya fi gharibul hadith na ibn al-asir ana rufin as-safina al-kabira wato jirgin ruwa mai girma sai da aka je tsakiya ana tunanin za a jefa shi ya mutu tunda ba zai iya fitowa ba tunda an je tsakiya yace Allah ka isa min da abin da ka ga dama wannan jirgin ya girgiza suka fada suka mutu ya saki zuwa kuma inda sarki ah sarki ga yaro bai mutu ba lafiya ce Allah ya isa min gare su ya ta yi zai yi wani tunani sai ce in kana son ka kashe ni to yanzu abin da nake so da kai zan gaya ma yadda zaka kashe ni ka tara mutane gaba daya idan ka tara sai ka dauki kibiya sai ka halba idan ka halba sai ka ce bismillahir rabbil gulam ko bismi rabbil gulam idan ka zo za ta kashe ni a da yanzu ya tattara mutane ya tara su sai ya ja kibiya ya ce bismi rabbil gulam fa waqa as-sahmu fi sudghihi sai as-sahmu an gane ko
kibiya
sai ta zo cikin sudghihi abin wato kuddu kuki wato suna cewa ma baina wato abinna al'ain wa shahmatul udhuni tsakanin ijiya in an yi baya da tsakanin kunnai ina fata an fahimce ni sai ta shiga ciki yaro ya aza hannun shi nan ana kallo sai da ya mutu dukkan mutanen sai sun ka musulunta sun ka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam sai sarki ya kasa aka kunna wuta ko cinna wuta aka kunna ta aka rinka jefa su a cikin ramu tunda wuta cikin ramu ne to kaga wannan hadisin da ya zo
ramu sunni
al-ukhdud kinan to kaga wannan hadisi da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari amma bai ce shine fassara wannan aya ba shi yasa ustadu doktor musaidu tayyar a cikin at-tahrir fi usul at-tafsir da yazo sai ce to wannan malamai suna kawo ta karkashin wannan aya ma'ana ayar tana daukar ta amma tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ce shine fassarar ta ba to kinan wannan ana bukata sai dai a ce tana shiga karkashi ba mu sani ba shin su ne koko ba su bane ina fata an fahimce ni to kenan kaifiyatul rabt wani lokaci zaga malamai sun ce aya ma'anar ta kaza a alhali suna nufin ma'anar ayar fadinta yana iya daukar wannan amma ba shi ke nuna ma'anar ta bace ita kadai at-tafsir bit-tamthil wanda da yawa suna yin kuskure su ce malam wani yayi kuskure alhali shi ba shi nufin fassara ayar bane a fadin ma'anar ayar yana shiga wato hadisin yana shiga karkashi ko magana wani sahabi ko magana wani malami amma saboda su abin da dame su kuskurantar da malamai su ce malam wani yayi kuskure ai wannan hadisin manzo bai ce fassarar shi kaza ba su ko alhali abin da suke nufi fadin ma'anar wannan ayar yana iya shiga wato hadisin yana shiga karkashin fadin wannan ma'anar wannan ayar amma saboda su kullu abin da ya dame su wasu daga cikin su ba mu sani yaso ba wani tana yiwa kamar yadda ni ga maka wannan malami na gana wanda dalibin sa malam Ali wanda yayi ayyamai ba mu labarin cewa yana cewa kullun ittaq sharra man qara'a kitaban wahidan kaji tsoron sharri wanda ya karanta littafi guda to kaga kuma ittaq sharra man lam ya'rif qawa'id al-ilm ki tsoron sharri wanda bai san ka'idodin ilimi ba domin zai ta cewa malamai sun yi kuskure alhali shine a cikin banna larabci kawai daya iya koko ya san nassi amma bai san yadda ake hada nassoshi ba kawai sai ta cewa malamai sun yi kuskure sai da awan mata koma kuskurantar da malamai kawai shi abin da dami shi kenan yawa da bin al'auran malamai alhali ba dole sai ka faɗi sunan malami ba in ma kuskure ne sai ka ce waɗansu malamai sun fassara kaza waɗansu malamai sun fassara kaza idan duk maganganunsu suna da sai ka ce to wannan magana ta fi dacewa da nassi amma wannan ba kuskure bace in kuma an samu kuskure to malaman da suka ce kaza muna ganin sun yi kuskure wallahu a'lam kuma ka ka dalili kuma ka ce wallahu a'lam dan ba tabbaci bane to amma dai malam wani yayi kuskure sai ka faɗi sunan shi ba dole bane in ba mutumin da aka san yayi musulunci sharri ba ko ya kawo wata kaida wata saba mu musulunci kuma ya shahara da irin waɗannan kurakurai shine za a iya fada sunan sa da littafin sa kuma ko shi ba nuna cewa ba in ba ya kafirta ba ka nuna ya kafirta zaka nuna yayi kuskure kuma Allah ya ji kanshi tana yiwa ijtihadi sai ya kai shi haka amma zaka ga wani kullun ya damu da mali akhta'u ibn taymiya akhta'u imam malik akhta'u shafi'i akhta'u kaza wasu ma har ga sahabbai akhta'u abu huraira kai dai baka da wani aiki sai akhta'u
wani ba nan saudiya ya rubuta wani littafi ga wani misali
na'am
cewa luhumul
ulama
masmuma
masmuma na'am luhumul ulama
masmuma
naman malamai na da dafi saboda kenan karshe ba za a kai labari ba
dama
wato abinda an matsalar da mutun ya fara wannan ganin yake babu wani malamin da zai karantar da shi daga nan kuma zai iya zuwa ko wajen neman karatu ba domin duk ya zargi malaman da ke kewayen sa ya zargi malaman duniya to wajen wa zai je karatu to kaga kenan daga nan ya halaka domin bai da wanda zai karantar da shi saboda yana ganin ya kai karshen ilimi wanda kuma zahira ce wanda yanzu ta ga mai duniya karanan dalibai ar-ruwaibida wanda sun kuzo ar-ruwaibida wanda bai taka ilimin shi bai taka karaya ya karya ba amma yana ganin shi babban malami yawa akwai bai iya karantar da fanni guda misali wasu daga cikin su ba duka ba ka fahimce ni wasu kuma suna yin da kyakkyawan niyya amma inda matsalar take yawan fadin sunan malamai na duniya da malam wani da malam wani mi a fa'ida dole sai ka ce malam wani kai ka nuna abu kaza masala kaza waɗansu malamai sun yi kuskure dole na sai ka fadi sunan malami dole na sai ka hodi dan wurin da shike da jahashe da garin su da kaza da kaza da kaza waye ya saka binciken waɗannan al'amura
an ja ko ni da su yema daliban shi ikhtibari ya doki takarra fara sai doki bik baka sai dan ya ballo haka sai ce musu me kuke gani na kowa sai ce baki kowa sai ya ce me kake gani ce baki kowa sai ce baki
na'am
sai ce gaskiya ku ba ku da adalci yanzu takarran na fara bes ba abinda kuke gani sai baki
kwarai ku
sai ce to irin haka ne kuke mu malam mai kallo
kwarai da gaske
duk daidai in malamin ba ka gani sai wannan dan bakin
yanzu mutun zai shekara 50 yana da awa kai in an ka hada shekarun ka ba ka wuce shekara 5 kana da awa ba amma kai gani kai musulunci komai ba zaka isa malamin da ya rubuta littafi 200 kai kuskuren shi gudana kake nan kana talla amma littafin da ya rubuta 200 ko 300 kai baka dube su ba kuma kai baka taba rubuta littafi mai safha 100 ba wani irin aiki ne na musulunci
wallahi wani jagora
ina fata ofince ne an ce akwai wani mutum da aka yi ma shari'a a nan duniya aka kai shi wata kotu sai aka ce mai to bayan an yi mai hukunci to yanzu mi kace zaka ce akan hukuncin yace to ni dai wanga hukunci ya hina lahira tsanani gare ni aka ce to meye dalilin ka yace to lahira ya an ka zo za a dibi hasanatuki na da sayyi'atuki na sannan a mai hukunci ku ko kun dauko muna na kawai kun yi mini hukunci tana yiwa na yi 97 daidai uku na yi kuskure lahira kaga sai Allah ya dibi 97 to amma ku nan da kun ka zo sai kun ka dauki uku da ni yi kuskure kawai sauran kun ka watsar da su wanda kuma mushkila ce wanda sai dai mai fatan Allah ya muni tsari
hadithu laysa fiha nasun mun kawo guda biyu
eh na'am mun kawo da laysa fiha nasu wagga hadisin da mun ka kawo babu nasin da yace shine fasara ayat ina fata an fahimce ni kenan ba sarihi bane ina fata an fahimce ni
amma akwai ma'ana
wanda za ta shiga karkashi kamar yadda muka yi bayani
na'am
matsala ta karshe
shahi matsala ta karshe khasaisul tafsirin nabawi
tafsirin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da muhimmanci domin akwai tafsirin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wanda fassara qur'ani ne da qur'ani shi yasa akwai tafsirul qur'ani bil qur'an annabawi shine ashrafut tafsir manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya fassara wata aya da wata to tafsirin sa shine aqarqa tafsir domin ya tafsara qur'ani ne da qur'ani kaga babu shakka kuma tafsirin wanda yafi kowa sanin qur'ani ne da aya ta zo cikin suratul an'am cikin hadisi na abdullahi ibn mas'ud wanda mun kace imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi da sahabbai sun kace ayyuna lam yuzlim nafsa cikin mu wani ne bai zalunci kansa ba sai ce ba wannan zalunci ake nufi ba a'a zalunci na shirka kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul luqman inna shirka la zulmun azim
haka
ka gani ko to wannan tafsirin qur'ani ne da al-qur'ani kuma wanda ya fi shi wanda ya fi kowa sanin al-qur'ani shi yasa shinqidi yake cewa arqa tafsir tafsirul qur'ani bil qur'an domin mi la a'lama billahi azza wa jalla wato la a'lama bi kitabillahi azza wa jalla min Allah azza wa jalla babu wanda ya Allah sanin qur'ani to sannan kuma tafsiri na biyu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dom la a'lama bi kitabillahi azza wa jalla ba'da Allah azza wa jalla min ar-rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda ya wato sanin alqur'ani bayan Allah daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan shine Allah ya ba sheda da izini yayi bayanin yadda alqur'ani yake
wato da tafsiri ya fito daga manzo Allah
sallam
da Bahaushe ke cewa kaba kada ganga da laushi
yawa in ya inganta in ya inganta magana ta rige ta kare to sannan kuma nau'i na gaba na tafsirin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaman toba wato khasaisuhu ya zaman toba tafsirin qur'ani da qur'ani ba amma shine ya fassara kamar inda ya fassara quwwa abinda ake nufi da ita ar-ramyu jifa ina fata an fice ni to kaga wannan tafsirin shi ma arqat tafsir ne domin in ya inganta magana ta rige ta kare to sannan a jero da wasu tafsiri wanda ba na manzo ba sannan na sahabbai sannan na tabi'ina in sun yi qur'ani bil qur'an a duba a gani tunda su suna ijtihadi tana yi wasu yi kuskure idan ya inganta sai a dauke shi an gane ko sannan a dauko nan sauran malamai wanda su san ka'idodin fassara alqur'ani sannan bayan tafsirin qur'ani da magabata kuma sai a dauko na malaman da za su yi ijtihadi su fassara alqur'ani da alqur'ani ko alqur'ani da hadisi na farko qur'ani da qur'ani in bai yi kuskure ba shi malamin ko qur'ani da hadisi in bai yi kuskure ba sannan ijtihadin da malami zai yi to hakan gane za a jero tafsiri kinan kaga tafsiri dai na manzo sallallahu alaihi wa sallam shine gaba in ya fassara qur'ani da qur'ani shine top in ya inganta in ya fassara alqur'ani ba da alqur'ani ba shine mataki na biyu sannan a jero da wani tafsiri wato bayan haka
na'am akaramakallahu kafin mu abin nan in mun dawo akwai abin da ya kamata mu taba cikin wannan dai anwa'ut tafsir bis sunna
na'am
insha Allah saboda dai ƙuracewar lokaci zamu je hutun rabin lokaci
to Allah ya mana jagoranci
mun dawo insha Allah masu sauraro kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku insha Allah zamu dawo ba da jimawa ba domin tuka muku abinda muka yi muku alƙawari insha Allah ku dakace.